goge
daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da Mania FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya zuma ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan Maisur,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau talata 23 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu waiwayi maganar dukan yara ne a makarantunmu da sunan koyarwa da kuma tarbiyantar da su. Shin ya dalibai ke ji?
Sunana Fatima Lawal Hassan, ina da history to ni teacher na bana so kuma subject ina bana so shine home economics. Kuma bana so home economics saboda teacher tana nuna min bambanci ko da hasa wasu mutanen abu ba ta taba sabana a ciki ba, mu koda a ce ta san zan iya ba ta taba sani in yi ba.
To su ma iyayen yaran da ake koyarwa din har ake jibgar su din da malaman su kansu akwai yadda fa suke kallon lamarin.
A matsayina na uba, a wasu lokuta gaskiya malamai suna wuce guna iri akan maganan punishment din yara a aji. Wasu lokuta kuma mu laifin mu ne mu iyaye, muka nuna ma yaran mu soyayya fiye da kima. Kuma shi tarbiyya ba karatu ne kaɗai ba, tarbiyya yana haɗawa da abubuwan yau da kullum na rayuwar ɗan adam.
A matsayina na malamin makaranta, horo bai takaita akan duka ba, kuma duka ba shine mafi ƙololuwa na horo ba.
Ji ta bakin masanin halayya Dr. Mai Kana Madaki, sannan zamu karanto amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
To yanzu kamar yadda Hafsat tace zamu fara ne da tambayar da muka muku, amma sai muka kiwayewar maganar dukan nan da muka yi, sai muka ce shin yaya mutane suke ji game da kudaden nan na jarrabawar gama secondary wato WAEC da NECO da kuma jarrabawar share fagen shiga jami'a wato JAMB.
To sakon farko ya fito ne daga Rabi'u Nuhu na Buka. Yace assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa. Gaskiya kudaden da ake biya wa WAEC da NECO sun yi yawa. Za ka ga talaka ya faro karatun sa tun daga primary har zuwa secondary daga karshe ya kasa biyan kudin jarabawa. Dan Allah gwamnonin mu su taimaka domin samarwa talakawa sauki. Ku tashi lafiya Oga Usman da Hajiya Safinatu Sa'ad.
Shekarun da za ta yi kafin ta tashi aiki, kamar shekara 2 ko shekara 3 ga wanda ya samu kenan.
To sai Kabir Umar Gamji yace salam yau da gobe, a gaskiya yau kun tabo abin da ya dade yana ci mana tuwa ƙwariya. Akwai gaskiya kudin jarabawar kammala makarantar secondary da na JAMB sun yi yawa. Kasancewar mu ƴaƴan talakawa ba ma iya biyan kudin jarabawar. Hakan kuma yakan sa karatu yanzu ya fi ƙarfin mu. Mu ƴaƴan talakawa gashi ni tun shekara ta 2009 da jarabawa ba ta yi kyau ba. Kasar har yanzu ban gyara ba. Dan haka muna jan hankalin mahukunta da su duba lamarin. Nagode.
To sai Zaharuddin Umar baban yara Bichi yace ya kamata gwamnati ta rage ko kuma ta soke biyan kudaden jarrabawar jami'a WAEC NECO domin a taimakawa ƴaƴan talakawa wanda rashin biyan kudi ke iya tsaida karatunsu. Dan Allah gwamnati ki duba wannan lamari da idan basira.
To ga Dauda Umar Januhu yace yau da gobe hakika farashin wayek da Niko da kuma jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam sun yi tashin gauran zabi. Da haka muna kira ga gwamnati da kuma waɗannan hukumomi da su sassauta domin kuwa wallahi tsadar waɗannan jarabawar ba karamin tasiri zai yi ba ga harkar ilimi musamman mu gare mu masu karamin karfi.
To haka yake. To sai kuma mu je ga Abdulhamid Bashiru Guiwa Soba yace yau da gobe kudin sun yi yawa ga ƴaƴan talakawa don haka muna fatan gwamnati za ta rage kudin idan har ana so talakawa su biya ba tare da wani takura ba.
To Rilwani Ibrahim London Uba yace idan har gwamnatin tarayyar Najeriya tana son kawo ƙarshen tabarbarewar ilimi a ƙasar nan ya zama wajibi a sassautawa talaka kudin karatu domin tsadar kudin ne ke jefa matasa zaman kashe wando da kuma bayar da cin hanci domin cin jarabawar.
To sai kuma Abubakar Kawu Girgire ce tabbas ko shakka babu wannan karuwar farashin jarrabawa ta wayek da Neco har ma da jam na da daga cikin abubuwan da take sawa ƴaƴan talakawa take taka musu birki kan kokarin su ci gaba da karatu a makarantun jami'a. Don haka muna addu'ar Allah ya sa mahukunta su sassauta wannan abu don sakarwa ƴaƴan talakawa marar yin karatu.
To Buhari Yahaya Unguri yace hakika wannan matsala ta karuwar farashi na waɗannan jarabawa na daga cikin abubuwan da ke takawa ƴaƴan talakawa burki wajen ci gaba da karatunsu. Yace Allah ya kyauta.
Amin amin. To sai Muhammad A Adam yace assalamu alaikum barkanmu. A gaskiya kudin yayi yawa musamman ma ga yadda talaka ke fama kuma babban abin haushin ba kudin ba ma wato faduwa jarabawar da mutum zai yi wanda dole sai ya sake biyan wani kudin zai sake yin gi ko kuma ya gyara ta saboda haka ya kamata a sassauta gaskiya.
To ga Nur Musa Shuwa yace salamu yau da gobe a gaskiya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta rage kudin wayek da Niko amma na share fagen shiga jami'a kuma wannan duk yaudara shi kawai Allah ya sa a gyara.
To amin. Shamsu Baban Sadiq Malamawa yace yau da gobe a gani na a yanzu kudin sun yi yawa ba kamar yadda muka yi namu ba a shekarar 2005 duk da cewa komai ya canza amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta duba yanayin da muke ciki na rashin kuɗi da tsadar kayan masarufi.
So sai ga Babaye Gambo da magaran Niger yace ilimi da tarkin duniya hakika wannan mauru'in naku mun ji dadin sa. Mu dai fatan mu anan gwamnati ya kamata ta bi kowace hanya don gyara fannin ilimi.
To sai kuma mu je ga sako na gaba Sanusi Ahmed yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni dai a ra'ayina gaskiya kudin jarabawar jam yayi yawa. Ya kamata gwamnati take biyawa waɗanda suka yi nasarar cin wayek da Neco kuɗi kyauta ku tashi lafiya daga Muhammad.
To barista Hassan Shole Maskandar yace yau da gobe ai biyan kuɗin makaranta gaba ɗaya na secondary shine ma yake da amfani akan biyan kuɗin jam. Sam ba shi da amfani tunda lokaci ba za a kaga lokaci ba za a sai dai ka abawa yaran masu kuɗi ku tashi lafiya filin yau da gobe.
To mun gode sosai. To sai sako na ƙarshe da zamu karanto kafin kila lokaci ya sake bamu dama shine sakon Rilwanu Ibrahim London Uba yace bari in faɗa muku gaskiya Najeriya baki ɗaya ba inda ya kai jihar Adamawa tsadar kuɗin karatu ba wai Neco da wayek ba ma kaɗai. Za mu bincika kuwa inda mu ne. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Yanzu bari mu ji yadda ɗalibai ke kallon maganar duka a koyar da su.
Sunana Fatima Lawal Hassan. Ina ji istiri ne. To ni teacher na ba na so kuma subject ina ba na so shine home economics. Kuma ba na son home economics saboda teacher tana nuna min bambanci ko da ta sa wasu mutanen abu ba taɓa saɓa na a ciki ba. Mu ko da a ce ta san zan iya ba taɓa sani in yi ba.
To hakan yana hana ki iya zana jarabawan home economics ke ci ko kuwa me ke sa ki?
Baya hana ni in ci jarabawan home economics.
So kina ci sai dai kawai ba ki san subject ɗin ne?
Saboda ana wannan tana aji ko da a ce zan iya ba za a saka na ba. kuma amma hakan bai hana ni cin jarabawan economics kuya ce an mu bana ganewa in dai ita ce za ta yi ko da a ce za a jarabawa hede in koma ga litafi
sunana na Mr. Gatsi Umar subject ne bana so shine agricultural science dan saboda teacher bata iya cicin ba bana ganewa kuma bata tambaya ta gama cicin cewa ka gane ko baka gane ba sai ka tafi kuma ko na isi ita school exam bana ci sadan da yake bani wallahi shi kadan sai kuma ta cika allo da notes kafin ma ka gama rubuta za ta gore report din kafin ka gama kuma bata bayani kuma exam ko nayi reading ko ban yi reading ba zan gane sosai ba shi yasa bana san agricultural science
tana duka to kam wanda dalili ke sa ta duka
in kai failin exam ko CA test za ta duka.
To ba kwa tambaya ne a cikin aji don ku fahimta?
Ba ma tambaya don saboda muna jin tsoron tama.
Sunana Ibrahim Abdullahi Adda. Subject din da bana so shine economics. Abin da yasa bana son shine in ya shigo aji sai da daura fuska kamar bosaka. Yasa sai ga shi bai ma mana ba haka kuma in ya tambaye question dai mu ce kai mun gane. Saboda kan muna tsoro ba mu ce mai ba mu gane ba. Yanzu ya ce zai iya dukan maka abin da yasa kawai ba ma san shi kenan sai ga in ya tambaye question ka ansa sai ma ya iya ce ma wai ba haka bane saboda ka faɗa ba daidai ba sai ya duke ka haka kuma yawancin ajinmu duk ba sa san shi ma sai yasa kawai economics din kawai ma bai ma mana bane ba yasa ba ma san ma ya shigo ma ajin amma bai ma zo ba ma jin daɗi ma muke yi
karawa da class ne
SS1 ne.
Sunana Alawiya Muhammad Abdullahi ina aji na primary 3. Da malamai na fi jin tsoron Islamic teacher kuma ban sake wani shi. Kuma ya cika duka a kai ni ban san duka a kai yana sa ni ciwon kai.
To me yasa yake yin duka?
Ko irin baka karatu da ƙarfi haka sai rike ka kai.
Duka ka manya. To bari mu je ga su ma iyayen yara mu ji wani abu suke ji akan wannan al'amari.
Assalamu alaikum tullah. A matsayina na uba a wasu lokuta gaskiya malamai suna wuce guna iri akan maganan punishment din yara aji. Wasu lokuta kuma mu laifin mu ne mu iyaye mukan nuna ma yaran mu soyayya fiye da kima. Kuma shi tarbiya ba karatu ne kaɗai ba. Tarbiya yana haɗawa da abubuwan yau da kullum na rayuwar ɗan adam. Yaro wajibi ne a tsawatar mishi lokacin da yake buƙatar kuɓa na gyara. Kuma nuna mishi laifin da ya yi a lokacin da ya kwata yin san cewa lallai wannan abin da ya yi laifi ne. Amma kuma idan aka ce an alƙalanci ba a yi ma yara hukunci ba, to kaga kenan yara su tafi karazube ba tare da sun ta musu kyakkyawan tarbiya ba, wanda yana ɗaya daga cikin ginshiƙin rayuwa. To a matsayin na uba, hukunci nake ɗaukan ma yara wasu lokuta shi malami yakan shigo cikin aji ba tare da ya shirya ba. Ba ma yake na cikin wata damuwa wanda yake ba a san da ita ba, ya shigo cikin aji cikin fishi ko wani ɓata mishi da hanya ko gidan shi ko wani abu makamancin wannan, to zai iya ɗauka wani hukunci akan yaro wanda bai kamata ba. Amma mu kuma matsayin mu na iyaye dole ne mu wa malaman adalci, saboda haƙƙi ne wanda yake kan mu mu ɗauka ba su. Allah ya ba su dama su ɗauka mana. To ba za mu ce musu komai ba sai dai mu taya su da gyaran tarbiyyar tun daga gida. Wajibi ne mu a matsayin mu iyaye mu na malamai ƴaƴanmu cewa malamai ba ƙaramin muhimmanci suke da shi a tasirin rayuwarsu ba. Kamar matsayin mu iyaye haka su ma malamai suna matsayin su iyaye ne. Kuma dole mu girmama iyaye malaman ƴaƴanmu saboda su ma yaran su da girmama wanda muke musu su ma su girmama su. Ɓangaren punishment da ake ba yara a makaranta a cikin aji a kwalashin da malami na gyara, yaro ba zai iya samun daman da ya ɗaga hannu ya tambaya ba, kuma baya samun nutsuwan da ya tsaya fahimci abin da yake nufi ake koyar da shi a aji. Su malaman yana da kyau a ce su fahimci waɗanda suke tare da su na matsayinsu da kuma labarin su na understanding. Ba kuno shi ne ka ɗauko bulala ƙatuwa ka riƙe a hannunka ba, yaro na tsoronka. In yana tsoronka ba yadda ya fahimci abin da kake koyar da shi a aji, wajibi ne ka bi shi ta hanyoyi na diplomasiya, wato na hanyoyi na ƙwarewa kamar yadda ka koya a wurin karatunka ba ka zama malami. Ka amfani hanyoyin da zaka jawo yaran a jikinka, ka nuna mishi cewa kana koyar da shi ne abokinka ne kamar sa'anka ne a matsayinka na malamin shi. To a tunan ne yaro zai ji daɗi mu'amala da kai idan kai na tsalle har ya samu ya fahimci da kake koya mishi. Amma duka ya wuce gona da iri har yanzu mun ciwo ana ciwon yaro ciwo ko kuma kyara mun ciwo yaro ba zai ma samu nutsuwar da zai fice abin da kake koyar da shi ba akwai lokacin da yarinya na tazo take mun confident cewa gaskiya ita ce na musu malaman su aji ita gaskiya ba sa gane ma me take koyar da su akan musu wani da ne bincike nake bincike ne ta gane cewa malaman ta cika duka komai duka da anya abun da ni duka wani ba duka ba su take duka su sai yaran ga iskar danita suke a filin cewa a ce na musu malama to kaga irin wannan ba yaro bai fahimta inda aka sa gaba ba wannan daga cikin abubuwan da suke faruwa kenan amma idan aka samu kikkiawan alaƙa tsakanin ɗalibi da malami aka samu kikkiawan karatu ɗalibi da fahimci da karatu ke tafiya kuma malami ya samu sauƙin koyar da ɗalibi saboda haka ina kira ga malaman mu da mu iyaye mu sa ido sannan kuma mu ba malaman mu muhimmanci a wurin ƴaƴanmu sannan kuma su malaman su gane cewa ƴaƴan nan da ake suke koyarwa da kuma yaran da suke koyarwa din nan sun sa tasiri ko sun sa haƙƙi a kansu na kulawa da kuma yi musu adalci akan abubuwan yau da kullum wannan shi ne
to malaman kuma me suke cewa akan wannan abu bari mu ji yadda Binta Ibrahim ta yi da su
malam a matsayinka na mai makaranta mai zaman kanta makarantar boko shin wani tsari ne ko kuma wani jadawali ne a cikin karatu cewa a duki ɗalibi idan ya yi laifi ko kuma a masa horo wanda ya wuce kima
alhamdulillah shi horo a matsayina na malamin makaranta kuma yanda aka karantar da mu daga makaranta kafin muka zo muke karantarwa horo bai takaita akan duka ba kuma duka ba shine mafi kololuwa na horo ba to yana daga cikin ɗaya ne daga cikin abin da an karrara a ƙasar mu za a iya yin duka to amma duka a ƙasar mu Najeriya to amma dukan ba irin dukan da zai mutum zai ji rauni ba ko kuma ya wuce kima ya shiga cikin haƙƙin shi mutumin ba to amma
shi yaron ba
a shi yaron ba to yanzu a makarantun kudi a ƙasar mu kwata-kwata ma duka mun cire daga cikin tsarin mu babu duka a cikin tsari akwai appraisal da zaka yi a cikin aji wanda shi yaron da yayi laifi zai ji zafi an daga ƴan uwan shi an yi musu yabo an yaba musu saboda wani abu da su suka yi shi bai yi ba shi kuma an kyale shi wannan kadai ya ishe shi ya ji shi bai yi daidai ba
to wannan ma kaman baka ganin kaman tsari ne wanda zai iya dan kofar da dalibi ya sa shi ya ji kaman ba a san sa a cikin aji
a'a wannan tsari ne wanda zai iya tada shi in yana da kishi idan shi yaron yana da kishi kuma a cikin tsarin mu yanzu shine ko abu kadan yayi mai kyau ana so ka yaba mishi ka so da kyauta irin kaman sweet haka da sauran wasu abubuwa da zaka iya ba yaro na kyauta a cikin aji idan yayi wani abu na a zo a gani ko da dan kadan ne sai ka dan kamba mashi ka bashi kyautan to wannan zai kara mishi karfin gwiwa idan nan gaban an tambaye shi ko kuma ana bukatan wani abu daga gare shi zai bada wanda yafi nada
to wani mataki
samu kyautan
wani mataki kukan dauka idan an kawo muku karan wani malami ya wuce gona da iri akan dalibi da hukunta shi
to gaskiya idan malami ya hukunta yaro in ya wuce kima za mu yi ma malamin fada idan an yi mishi fada bai dauka ba za mu bashi kweri mun bashi kweri in halin shi yayi yawa zamu kore shi daga makaranta saboda zai kawo mana bakin jini kuma zai dankwafar da yaran mu wurin su zo ba sa son makaranta
to gaskiya ko bai kamata a ce an daddake su har sun zo ba sa son makaranta ba ko su tsinin darasin da ake musu Hafsat Bello kin san yawancin irin wannan abin da ke faruwa zaki ga cewa anan an kama dukan shi fatashin hankali ne
so ba karami ba
bare malami ya kirba shi a makaranta
saboda
ka san in ya kirba shi ko zai kirba yake
ai ko ya kirba yake shi dan ni akwai wanda na sani ma ya da ki yar shi dan na san yadda yake to shi kanshi ma tsoro yake ji ya bai yar tafi makaranta
saboda
kana zuwa makaranta za a ga shati a jiyan a ce
masa ya fara
kuma ana ganin taban nan za a je a kirawo shi
kuma
kaga za a iya kwaci
yar sai a kwaci wallahi
saboda ai duka ba shi bane gyara
to bari yanzu aki sa muka ce to bari mu nemo masanin halayyar dan adam shin yaya duka yake ko rashin shi yake tasiri a halayya ta dan adam shin zai iya sanar abu ko ya so abun shine muka lalubo a masanin halayya wato Dr. Mai Kano Madaki. Assalamu alaikum Dr.
Alaikum salam.
To barka da warhaka sai dai ina ta jin yau kaman kana wurin da iska take. Okay. To yayi in ka shiga hands free sai ka cire ta shine sai ka ji lahiya lau sai mu ji ka da kyau.
Ba hands free ne ba.
To yanayin network kenan. To muna godiya barka da shigowa yau ma.
Barka da shigowa doctor.
Yawwa
ina jin ku hajjia. Yawwa. To muna magana akan yanda ake ruwan tsabga dama kai ma kana koyarwa dai kai a jami'a ne amma ku dama a secondary ana ruwan tsabga da primary ai yaran ruwan tsabga a zani kaman wancan makon da ya wuce akwai wani bidiyo da ya dinga yawo wata yan yara yan mata suka yi latti ne ko suka yi
makaranta suka yi zuwa sati hutu ba shine fa aka
in kaga yanda ake zani su nace wai waye sai ya faɗa anan to shine yau kai ka ganshi ko to shine muke son mu ji wannan abun yana taba karatun yaran nan maimakon a samu abin da ake so kila sai duk a bata goma ɗaya bata gyara ba koko dukan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa karatun ya shiga
ina
to majinka
a tarbiya ta dan adam duka baya cikin hanyoyin da aka yadda da su a yau dan adam tarbiya duk lokacin da wani abu dan adam yi wani abu na kuskure musamman idan yana mataki na yaro abin da yake nema nasiha da ja a jiki da ya masa abubuwan da ya kamata ya yi don a yi building din confidence ɗinsa ba sai da zan fassara da hausa
wato a gina masa ƙwarin gwiwar kansa da kansa
na'am wannan shi ne zai taimaka masa ya gane cewa ga abu mai kyau ga mara kyau sai an gaya masa ga gaskiya yadda zai zama mutum ga yadda zai girma ga yadda zai zama wane ya zama na dukkan mutum za a yi masa masu sauƙi ne masu tausasawa masu nuna masa waɗanda suka bi hanya ta gari suka zama mutane na gari waɗanda suka cimma wasu abubuwa na rayuwa wanda kuma zai yi duk kallon ta a matsayin model ko abin kwatance ko abin misali wannan ne zai taimaka masa ya gyaru na akwai yanayi amma da yakan zamanto idan yaro ya kasance yana yawan rashin yin abin da ya dace ya yi sai an dan ja an turza an tauna an furza an nuna masa an ji hauki an nuna masa da yadda dai ba ko ta bacin rai ne ko ta nunawa a fuska ko ta gaya masa a baki abin da yake ba daidai ba ne amma duka yaji mali bulala baya haifar da ɗan ido da tarbiyyar da yaron da bai kai wani minjalin da zai gane me yasa ake dukansa ba in fact idan ka ci gaba da dukan yaro akan laifi da yake yi a gida za a kai matakin da zai zamana ya saba da dukan zai ga ina ma menene ai duka ne
sai ya kanta abu yin
ci gaba da yi sai ga gaba daya maimakon ka gyara shi ka kangarar da shi maimakon ba hanyar da ya karkace maimakon ya cimma burinsa ya lalace amma idan ja a jiki ne da duda da nuna masa mutalan da suka dace da gaya masa abubuwan da ya kamata da sa ya ji kunya idan ya yi abu to shi ne hanyoyi da a duniya suka tabbata na cewa in ɗaya abu a hana shi kaza a hana shi kaza a hana shi kaza domin
kila wasu yan abubuwa da yake bukata
ya ɗauka muhimmanci a rayuwarsa idan hana shi yin shi to zai zama na bai daɗi ba zai zama yana ƙoƙari ya ga ya daina abin da za a hana shi ko samun waɗannan abubuwan da yake samu ya cimma burin shi na rayuwa.
Oh na kamar in na fahimce ka
duka ba ya ce daga cikin hanyoyin da ya kamata a yi amma aka yi ɓata rai aka yi yin hukunci na zauna a nan aka yi hukunci to ka tsaya a nan sai ka miki kaza aka yi hukuncin da zan baka abu kaza ba sai lokaci kaza aka yi hukuncin na rage kuɗin da nake baka na tara aka yi hukuncin daga yanzu abincin da nake baka in zan baka kala uku kala biyu zan baka amma baya cikin abin da ya kamata ka rahama yaro abinci ko ka rage yawan abincin da kake ba shi ko kai masa bulala ko ka mare shi ko ka dace shi wannan kurakurai ne kawai da mutane suke yi musamman a kasashe irin namu na Afirka
kaga kamar yanzu ni ina son bata ma yaro na rai na san yana da dan abin shi na game to in akwai lokaci awa kaza da yake game in awa biyu da nake bashi a rana in ce a to yau minti yau ko minti ɗaya ba za ka yi ba
shikenan ba.
Yawa, to ya bujin haushin wannan.
Yara ma anan yanzu da yake cikin saba da kallon cartoon, na cartoon.
Sai ka kashe TV.
Da ake.
Eh, ka tuge.
Ke yau ba za a kunna TV, ba za a kalli cartoon, ba za a yi.
Saboda ai an bata babare.
Yana ganin wannan suna kallo shi kuma an hana shi. Yana kallon wannan suna kaza shi ba a bashi dama yayi ba.
Yawa.
Ko zama wani abu da zai sa ya kansa fada ya ji haushin abin gobe kuma ya daina abin da yake ganin ba da dore.
Haka.
Zai ga rayuwar.
Eh, to yanayin yanda wannan za ka ga malaman nan su kama su ta jibga su ta sai ka ga kaman har da gayya kaman ina ga in yaro ko mummuna ne ina ga kaman an fi zane shi fa.
Ai da ba mutane ne wani lokaci ba ta fahimtar malaman da suke kai wa ƴaƴan su koyar da su. A mafi yawan lokuta yaran da kake kai wa malami shi malamin ba ɗanka yake jin haushi ba kai yake jin haushi.
Tabbas.
Domin ɗan da ka kai makaranta ko tukila shi ba zai iya kai ɗansa ba. Abinci da ɗanka yake ci shi wataƙila yaransa ba su iya ci ba. Kuma da yaransa za su ci wataƙila yaransa ba su iya tawa ba. Duk waɗannan ka san abu ne wanda tun da yanayi ya zama nan al'amura sun yi zafi a ƙasa ta Nauci ya yi tsanani. Rayuwa ta yi zafi. Sai zama na kawai marasa shi suna jin haushin mafi yawan lokuta masu shi. To idan ya'ya suka zo sai ga kamar in ana musu hukunci kamar da wani abu a zuciya ko gilli ko jin haushi ko baƙin ciki ko takaici. Ko ina ganin ni ba ni da shi dama ai dama yarin ya samu. Za a kawo shi a mota a aje shi za a ba shi abinci ya ci za a yi kaza za a yi masa kaza za a yi masa kaza za a yi masa kaza zai sa rigar makaranta mai kyau za a ba shi takalmi mai kyau ya sa. Wannan abubuwan da suke dawowa wasu malaman idan suka tashi hukunci da haushin rayuwar duniya da Allah ya sa suke ciki.
Duk sai huce akan yara.
Sai su tafi extra mile sai su kuma hukunci da bai dace ce wa ƴaƴa ba musamman a matakin da suke idan suna ƙoƙarin gyara musu rayuwa.
To amma misali su iyaye idan ka san akwai inda zaka ga in an daki ƴaƴansu za su ruga su je makarantar su ta rikici shi kuma yaya sai ka ji an ce kai wannan can da kawai wai an daki dan shi ya tattara wando ya tafi makaranta yaya abin ya kamata ya kasance
iyaye kuskure suke
eh dan wani in ya je ma fa sai ya buge malamin
sai harama mai
da aka yi ba a sai ba musamman a gabansa duka akwai dukan da ya kamata ka dauke kai domin danka kake shi a wata tarbiya taimakawa kuma ake ai masa tarbiya misali idan an daki danka an yi masa dukan da ya wuce kima kamata ai ka je da kanka kai kadai ka samu shugabannin makaranta magana ba kai malami magana ba ba ka je ka fada gaban ɗalibai ba ba ka je ka yi rigima ba
gaban danka
ba ka je ka fada da wani ba amma in ka je idan ya wuce kima kana ganin an ji wa yaro ciwo ko kuma ya kai matsayin yana ma jin tsoron zuwa makaranta sai ka je makarantar sai ka samu shugabanni ka sanar cewa an yi kaza ya kamata a kawatar. Na aka ɗaya aka biyu kana da iko ka ɗauki matakin da ya kamata ka ɗauka don sanin abubuwan da suke faruwa.
Haka to yanzu misali wannan magana da muke ta duka din nan mun yi wata tambaya cewa dukan yaran nan sun yi magana kai yaran da kansu ma suka ce sun tsani malaman sun tsani abin da suke koya musu. Ba ma su da ra'ayin kwasa-kwasan da ake koya musu ko darussan da ake koya musu. Shin me haka zai iya yi wa ƙasa illa a kai a ƙarshe?
To ai kaga wanda an haifar da wani abu kuma wanda ake ganin zai tafi rayuwar karatun ɗama gaba ɗaya. Yaro da ya kamata a ce gaba ɗaya rayuwar ta ta'allaka wajen yin karatu da mai da hankali wajen inganta tarbiyyarsa. To ya ma zo yana jin tsoron malamansa. Wannan kuma yana wanzuwa ne akan ko dalilin malaman suna yin wasu halayya da yaran suke tsoron su. Na duka, na zagi, na hankara, na rikirin ya kamata da kuma yin barazanar da suke tsotar da yara ba bisa ka'ida ba. Idan ya kasance wannan matsala ta faru, to dole sai an zo an ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya wajen tabbatar da an kwantarwa da yaro hankali, an kuma nuna musu rayuwar da ake so a gina, an kuma gwada musu cewa abin da ake so ake zama mutum kamar yadda mutane wanda za a kalle su a matsayin misalai a rayuwa. Suka zama. Ya nuna mata a kuma nusar da shi. Amma malamai waɗannan abubuwa da suke zuwa extra miles tsoratar da yara su gaya musu abubuwan da ba su dace ba, ya kamata a ce suna yi ba. Kamar da Bahaushe yake faɗa na kowa ne. Kulawa da shi haƙƙi na kowa ne. Mai da shi mutum haƙƙi na kowa ne. Tarbiyya haƙƙi na kowa ne. Amma bai kamata abu kuma da yi wajen yin ƙoƙarin yin tarbiyyar kuma ya zamana an haifar da wasu abubuwan da ɗan zai zamana bai ji daɗi a rayuwarsa ba.
Haka. To mun gode sosai Dakta Mai Kano Madaki da ka sake ansa gayyatarmu yau ma. Mun gode. Da fatan za ku faɗa a jami'a a daina zazzana yara da Allah a ƙasa-ƙasa can makarantun sakandare da firamare.
A
ku gaya musu dan ai ɗaliban ku suna nan suna malaman suna koya a jami'a ai suna karatu a wurin su yauwa da suke koyar da yara. Yauwa a gaya musu nagode. Yauwa To kin ji fata bakin Dr. Mai Kano ma daki. Yanda fatan zamu rage wannan doke-doken sannan kuma mako mai zuwa zamu dora mu ji maganar tsadan nan na jarraba da muka dan tsakalo maganar ta yau. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai sauraro.
Sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da engineer mu yau Aidan Otuko sai Maryam Bashir Bugaje take hada mu a Facebook Live. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba.